من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى صدواء ونن صافية يو لهدي تراغ وتر رمضان باهجر منذ صلى الله عليه وسلم على قبير نمك زوى مدينة shekara 1446 wanda ya dace da tara ga watan 3 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma idan ba manta ba je mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 7 cikin wannan sura mai albarka suratul hadid haka ne ko arama aya ta 6 muka tsaya na'am mun tsaya kan aya ta 6 za mu tashi kan aya ta 7 cikin wannan sura mai albarka suratul hadid daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin mu yace dake wannan unguwa ta Bolari a nan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ƙara wannan gari namu albarka mai Allah yace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Falladhina amanu minkum wa لهم أجر كبير وما لهم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana umartan masu imani yace aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da annabi shi ku yi imani da manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar da Allah ya ce allazina amanu aminu billahi wa rasulihi ya kuma su imani ku kuma yin imani wato ana buƙatar ka dinga jaddada imaninka kullum ya zama imaninka kana kokarin ya zai karu ba yanda imanin zai ragu ko ya tsaya cak wuri ɗaya ba kai da zama stagnant ya zama yana tsaye baya karuwa abin da ake bukata a rayuwa kullum a ce an ci gaba to yanda shekarunka yake karuwa kana ƙara kusantan kabari to haka ya zama imaninka kuma yana karuwa kana ƙara kusantan fadan Ubangiji subhanahu wataala shine aminu billahi ku yi imani da Allah ta hanyar imani da Allah cewa Allah shi kadai yake tallintan daya daya shi ya halitta ba tare da taimakon kowa ba ba tare da ya koya a wurin wani ba ba tare da sun hada ainihin hannu da wani sun yi halitta ba mu shi yake sarrafa halitta shi yake kashewa shi yake rayawa shi yake juya al'amura a lokacin da ya ga dama a yanda ya ga dama a kuma irin yanayi da ya ga dama sannan kuma Allah subhanahu wataala shine wanda ya cancanta abota masa shi kadai ba a hada shi da kowa wa rasulihi ku imani da manzon shi alaihi salatu wassalam cewa lalle Allah ne ya aiko shi ya zo da alqur'ani ya zo da addini ya zo ne dan ya nuna mana hanyar zuwa aljanna ke cewa anfiqu sannan sai ce ku ciyar mimma ja'alakum mustakhlafina fihi ku ciyar daga abin da Allah ya sanya ku wakilai a cikin wannan dukiyar Allah ya sanya dukiya a hannunka ka zamo mamayi bi ma'ana kai fa kaman mai gadin dukiya ne ke sace mustakhlafina fihi ku zamo ku ciyar daga abin da Allah ya sanya ku wakilai akan wannan dukiyar. Saboda asalin dukiyar ta Allah ce. Yanda ka saka dauki dukiya a baka ka juya ta kana kula da ita kana amfana to haka Allah ya baka dukiya a matsayin wakili amma asalin dukiyar na Allah ne. Saboda mai idan ka mutu ba za ka tafi da komai ba. Kamar yadda idan mai dukiya in ya kwace dukiyar shi ya kore ka ba za ka tafi da komai ba. To haka zaka tafi ka bar duk abin da ka tara na kuɗi ne ko na gidaje ne ko na motoci ne ko na filaye. Duk abin da ka mallaka zaka tafi ka bar shi. Sai ce fallazina amanu waɗannan da suka yi imani minkum daga cikinku wa anfaqu sannan kuma suka ciyar sai Allah ce lahum ajrun kabir suna da lada lada mai girman gaske. Wannan aya tana kaman zaburar da masu imani dangane da mahimmancin infaki mahimmancin ciyarwa mahimmancin taimakawa addinin Allah da dukiya mahimmancin taimakawa mabukata da dukiya. Sai Allah ce wa malakum me ke damunku me ya same ku la tu'minuna billahi ba ku imani da Allah hankalin ka dai kuwa ba za ka imani da Allah ba lafiyan ku kalau ba za ku imani da Allah ba war rasul ya da'ukum alhali ga manzo nan yana kiran ku ya ku sahabbai masu girma da waɗanda suka biyo bayan su war rasul ya da'ukum ga annabi yana kiran ku li tu'minu bi rabbikum dan ku yi imani da ubangijinku wannan li din sai ya zama ainihin dan ku yi imani da ubangijinku ko kuma ya zama bi ma'ana ila ku yi imani da ubangijinku zuwa ga ubangijinku wa kad akhadha mithaqakum alhali kuma shi wannan manzon ya riki alƙawari da ku in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani. Cikin wannan ayan akwai darajan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zo bayan ya bar duniya kamar mu da ire-iren mu kenan waɗanda ba mu ga manzon Allah ba ko muka yi imani da shi. Dan wannan ayan tana magana ne kai tsaye da sahabbai waɗanda suke raye ko kuma suka rayu da annabi a lokacin da ayan ta sauka. Dan Allah ya ce malakum la tu'minuna billahi me zai hana ku ku yi imani da Allah war rasul ya da'ukum ai war rasul bain azhurikum alhali ga manzo nan a cikin ku kuna ganin shi kuna tare da shi kuna jin maganar shi ya da'ukum ila zalika yana kiran ku zuwa ga imani din shine war rasul ya da'ukum li tu'minu bi rabbikum dan ku yi imani da ubangijinku. To kaga mu ba ga annabin ba muka yi imani da shi haka ne ko ba haka ba. Shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihul bukhari cikin kitabul iman annabi yake cewa qala yawman li ashabihi wa tara annabi yake da sahabban shi ayyul mu'minina a'jabu ilaykum imana a cikin mummunai kam wane ne imanin shafi ba ku mamaki annabi yake tambayar sahabbai a cikin masu imani da mutane da mala'iku da aljaru da kowa da kowa wane ne imanin shafi ba ku mamaki qalu hay sahabbai suka ce al mala'ikatu mala'iku imanin su yana ba mu mamaki saboda an ce suna da imani ba sa sabon Allah karami ko babba. Qala sai annabi yace wa sahabbai wa ma lahum la yu'minun wa hum inda rabbihim yo me zai hana su imani alhali su suna wurin ubangiji kun gane wannan abu su fa suna wurin ubangiji ai dole ma su yi imani da shi yace ba wani abun mamaki. Qalu hay sahabbai suka ce al anbiya to annabawa annabawa ka imanin su yana da ban mamaki. Qala sai annabi ce da sahabbai wa ma lahum la yu'minuna yo annabawa me zai hana su imani wal wahyu yanzilu alaihim alhali wahayi yana sauka akan su ana musu wahayi ai ba abun mamaki su ma dan su ni imani kullun ga malaika na zuwa gunsu. Sahabbai suka sake nazari qalu hay suka ce a karo na uku fa nahnu to mu ne inda sahabbai wai su kenan suka ce ai mu din nan mu ne imanin mu yake da ban sha'awa yake da abun burgewa yake da abun mamaki. kala sai annabi ce da sahabbai wa malakum la tu'minuna ya kuma zai hana ku imani wa ana baina azhurikum alhali gani a cikin ku kuna raye kuna tare da ni kuna jina kuna gani na malaika ke sauka yana kawo min wahayi yo me zai hana ku imani kuma kun ga abubuwan mamaki a tare da ni wanda zai kara muku imani annabi sai fahimci lalle ba za su samu wannan amsan ba sai ce walakin yanda al'amarin yake a'jabul mu'minina imanan a cikin mummunai wanda imanin sai fi abin mamaki qaumun ai waɗansu mutane ne daban ba mala'iku ba ba annabawa ba ba kuma ku sahabbai ba yace qaumun yaji'una ba'dakum waɗansu mutane ne za su zo bayan ku bayan ku kun kare gaba daya babu ko daya a cikin ku yajiduna suhufan kawai takaddu za su gani na alqur'ani da na hadisi su karanta yu'minuna bima fiha kuma su imani da abin da ke ci sai annabi yace to irin waɗannan mutanen da za su zo ba su ganni ba ba su ga malaika jibrilu ba yanda ku kuka ganshi yana zuwa min a sufan mutum yazo ya tambaya ya tafi bayan ya tafi annabi yace kun san wannan su ci a yace ai jibrilu ne a cikin arba'un hadis ko hadha jibrilu ataku ya'allimukum dinakum to wa irin waɗannan mutanen da su ba su ga wannan ba kwata kwata ba su ga hannun annabi yana zubar da ruwa ba da aka zo za a yi alwala ana tafiya ruwa dan kadan aka samu a salkan wani annabi ce a kawo ruwan yayi addu'a sai ga hannun annabi ya koma kaman famfo kawo ruwa yana zuba sahabbai duk yawan su kowa sai da yi alwala ya sha aka iba aka dinga maguziri da shi mai zuba a jarka ya zuba mai zubawa a gora ai ko baka da shi sai ka nemo wannan ruwa ne mai abun mamaki hannun annabi ne dinga fitar da ruwa ga lokacin yakin Khandaq da wani sahabi ya je samu matar shi ana cikin aiki ana ainihin gina ganuwan Madina ko kuma ana tona ramin da za a kewaye Madina da shi saboda kar a kawo wa Madina hari da kafirai suka yi shirin yakan Madina annabi ya kira sahabbai to ga sunan fa runduna runduna suna zuwa ya za a yi sai wani daga cikin sahabbai Salman al-Farisi yace kamata yi mu a Farisa abinda muke za a kawo mana hari muna kewaye garin mu ne da rami ramin da doki ba zai tsallaka shi ba mutum ma ba zai tsallakawa ba to mun kare kanmu daga wannan harin aka zo ana wannan aikin babu abinci ana cikin yunwa wani sahabi ya je gaya matarsa to akwai abin da za a iya dafawa annabi ya zo ya ci tace eh akwai abinci kana aka shirye abinci ya zo dan radawa annabi a kunne to fa ya rasulullahi akwai abinci da aka shirya ina so ka je ka ci annabi sai ya ce a kira sahabbai gaba daya mutum ya ce ya shiga uku abincin mutum ɗaya ne fa ko mutum biyu an ce duk sahabin da ke gunnan kowa ya zo ya ci abinci da aka shiga gida annabi ya ce a kawo abincin yayi addu'a akan abincin duk sahabin da ke gun sai ne ya koshi wani sahabi ya ce abincin ma baya raguwa in ka iba sai ga yana nan yanda yake sai da kowa ya take cike shi to duk ire-iren waɗannan ya faru ne a gaban sahabbai sun gani kaga sai ƙara musu imani sannan ganin annabin kanshi ma da ka ganshi wani abu ne ba za ka taɓa ganin halitta mai kyan shi ba har ka mutu kafin shi ba yi wanda ya fi shi kyau ba har a tashi duniya kuma ya fi kowa kyau to sai ce ai waɗanda za su zo ba su ganni ba kawai su karanta a littafi su yi imani da ni su yi imani da Allah su yi imani da ya ce waɗannan su ne suke da abin mamaki Allah sa muna cikinsu to shi ne Allah ke cewa wa malakum la tu'minuna ku sahabbai me yasa ba za ku yi imani ba wal rasuli da ukum ga annabi yana kiranku annabin da ke tsakaninku yana raye li tu'minu bi rabbikum dan ku yi imani da ubangijinku wa kad akhadha mithaqakum alhal ya riki alqawli da ku in kuntum mu'minin idan kun kasance mu'minai sai Allah ya ce
huwa alladhi yunzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa inna Allah bikum la ra'ufur rahim.
Kafin mu shiga wannan ayan, ayan da muka karanta da Allah yake maganin cewa a ciyar fi sabilillah. Yace ku ciyar daga abin da na sanya ku wakile akai. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Da Allah ce ku ciyar daga dukiyar da na sa ku wakile akanta. Akwai hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin musnad na Imam Ahmad dan Hanbal da kuma ingantaccen littafin Imam Muslim a Kitabuz Zuhud daga babban sahabi Abdullah dan Shikhir daga Mutarrif afwa Mutarrif dan Shikhir Allah kara masa yadda an abihi daga baban shi kale yace shi Mutarrif ya roto ne daga baban shi babban sahabi Shikhir kale yace انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي ورين منزان الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول نسامو ا لوكتين النبي نا چيوا الهاكم التكاثر وات التكاثر تارا دوكيا يا هلكن دكو كنا سو كتارا 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 ونن يا هلكن دكو حتى زرتم المقابر هر كو زيارتي مقبرتا bi ma'ana haka za ku yi tai har ran da za a ji abun ne ku babu ran da dan adam zai koshi idan yana da miliyan 100 yanzu yana harin miliyan 500 ne idan ya samu 500 yanzu harin biliyan yake da ya samu biliyan harin biliyan 10 yake haka har mutun ya mutu babu ran da zai ci ya koshi wanda fi kowa kudi a duniya kullun so yake kuma ya kara kudi idan ka dauki irin Elon Musk duk da shi ba musulmi bane ba ya fi kowa kudi a duniya amma fi kowa kuma son kudi ko kai mai kyau baya sawa dan wahala an gane ku in ka ganshi ba za ka ce ma yana da to kaga bala'i kenan kuma gashi nan yazo ya hada kai da Trump sai fitina suke kawo a America lalle ana kashe kudi su ba sa so ana kashe kudi kuma shi fi kawo kudi a duniya ya kulla wancan ya kulla wannan rigiman ya kulla wannan yanzu yana kokarin wa ci a space an fara samu hotel da za a je ana hutawa idan duniyar nan tayi zafi a tafi can wata duniya daban kaga hauka kenan amma duk da ka wani abokin shi balarabe ne ya masa nasiha yake cewa na bayan shawara ina ma da musulunta yadda fi kowa kudi a duniyar nan da zai musulunta fa a can ma multibillionaire zai tashi yace a ai shi abin da ya sa ma shi baya damuwa ai wutan ba shi kadai zai shiga wasu na da yawa wanda shi kadai ne shine wanda zai damu ka ga da kwatanta abu to ko gidan prison ne ai ba za ka zo ka shiga ba dan akwai wasu mutane a ciki ko ba haka ba ba za ka ce ba a kai ne prison tunda akwai wadansu mutane a wurin duk wurin bala'i ba ka so ka ji to kaga kafirci kenan to shine Allah ce alhaqumut takasur yanzu ka kalli irin manyan manyan barayin gwamnati a Najeriya kaga mutun ya shekara 70 duk dan shekara 70 ya san ya kusa mutuwa ko ya hakuri amma za ka samu kuma dan shekara 20 ya mutu ya ba dan shekara 70 amma a al'adance wanda tsufa an fi saurin kawo masa mutuwa haka ne ko ba haka ba shi yasa na daga cikin ai alamu da Allah yake mutun wa'azi da shi akwai furfura furfura na shekaru amma na ina fata an gane to sai ya kasance kaga mutun ya shekara 70 75 wani ma 80 amma da saki ta kullu ana satan kudin gwamnati sai kana su to me zai da kudin dan shekara 80 ya saci biliyan 80 to yaushe zai kashe su idan kana da biliyan 10 10 billion a ce duk wata na kana kashe miliyan 10 kai ta faca ka kashe 10 million kai bari ma mu kara a ce duk wata ka kashe miliyan 20 duk wata ka kashe miliyan 20 sai ka shekara 40 da wani abu kafin kudin ya kare shekaru 40 da wani abu sai da miliyan sau dubu shine biliyan daya 1000 million shine 1 billion to wata kuma sau dubu shekara 83 ne da wata hudu kun gane wannan abin da kyau daga nan zaka gane kwakwalan nasu ba lafiya shi yasa ina ganin ko na manta wasu daga cikin ko ma'aikatan FCC ne Farida waziri ce ko yauwa take cewa matar wazirin Tangali tace wa ya kamata a dinga musu gwajin kwakwalwa tana gaba su da hankali kuma gaskiya ta fada yanzu duk abin da yake faruwa fa majalisar tsofaffi senate majalisar tsofaffi ba majalisar dattawa ba dan ba dattawa bane ba majalisar tsofaffi zaka samu akwai dan shekara 75 a wurin wani ma sama da haka amma akan naira miliyan 100 za a yi duk ƙarya da shi kuma yafi ƙarfin biliyan 100 to da irin hauka ne wannan abu shine alhakum wa takasur kenan kaga mutum ya shekara 70 wai yana gina gida mai daki 80 a cikin gida akwai wani mutum fa kwana nan ya gina gida dakuna 80 living room kawai wanda muke ce masa falo da Hausa living room kawai guda 20 living room guda 20 manya kuma har ya mutu shi ba zai shiga wani daki ba kuma ya kai wajen shekara 70 a ife kin alhakum takasur to sai annabi ya fada da yaji annabi na karanta wannan ya qulum na adam annabi ya ce dan adam yana cewa mali dukiyata wallahi na san wani mutum a Najeriya ba wai labari ba na san shi ne ya rike wani babban matsayi a Najeriya a wata jiha kuma daga cikin arewacin kasar nan ya zama multibillionaire a garin su ya gina gidan duk garin ba irin wannan gidan amma na rantse da Allah inda zai aike ka da naira 500 ce je ka somin goro misali ka je ka ce mai goron somin na 400 kaga akwai canjin naira 100 ko ka dawo ka ce masa ba canji idan ya ganka GB zai ce ina canji na wallahi tallahi duk ma'aikatan gidan shi za su baka wannan labari sai ka je ka karbo in ma kai ka rike sai ka kawo mishi akan naira 100 nan sai maka rashin mutunci kuma yafi karfin biliyan 100 kai naira 50 ma ta rage canji sai ka dawo da shi yama kyauta ina washi mamaki yake ma masu kyauta aka kawo ka dau kudin ka kana ba mutane haka yake cewa to hatta zuntumul maqabira sai ran da ya shiga kabari zai sha mamaki ta ko ina an tokare shi to sai annabi ya ce ya qulubna adama mali dukiyata ya ce wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita yoshin kana da wani abu a dukiyanka in banda abin da ka ci fa afnaita ka karar da shi abincin da ka ci fa shine naka wanda baka ci ba naka bane ba ka ci ka sto manyan sto ka koyi abinci matsayin ka na azzalumi dan yi tsada iya abin nan da ka ci kwano ɗayan nan ko plate ɗin shine naka sai ce awla bista fa ablaita ko kuma kayan da ka dinka ka saka kuma ka tsufar da shi sai auta saddaqta ko kuma sadakan da kai fa ambaita wannan kuma kasa zai ci gaba da amfanuwa da kai har tashin kiyama idan ka ci shikenan ka cinye idan ka gama baka jin wannan dadin ya kare kana jin dadin ne a lokacin da kake ci haka nan kayan da ka saka kasa ne dan a gani in ba wanda ya gani ba za maka ji dadi ba sannan kuma idan ka cire shi baka jin dadin kayan in ya tsufa ko dole ka bada shi kyauta amma yace idan sadaka kai fa amdaita zai ci gaba da karuwa ne Allah yace za mu karba a hannun daman mu inji Allah mu yi ta ainihin ƙara bunƙasa shi yanda ka san ka zuba jari ne har ran da zaka je ka same shi ya zama abun mamaki ka bada naira 1 Allah baka naira 70 Allah ce ya sake ninka shi kuma sau 700 yace ila adhafin kathiratin da wani kuma ninki mai yawa shi barakan shi zai haka zai ta ninkuwa har tashin kiyama to kaga a wannan hadisin annabi ya nuna mana cewa yace masu wa zalika duk abin da ba wannan ba fa zahibun zaka tafi kabari shi mai tafiya ne in ka tafi kabari komai kudinka ba za a so galila a ce za a maka likafani da shi ba malamin ku ana so galila babu ko ka fi kaukai da shugaban duniya idan sarkin maka ya mutu a yau farin alawoyi za a sami shi idan wanda fi kwa kuɗi a Najeriya ɗan shinkafa in ya mutu alawoyi za a sami shi ina fata an gane in ma ɗan fulawa ne alawoyi za a sami shi idan shugaban ƙasa ne komai kuɗin shi komai mulkin shi wallahi wannan alawoyin ne kuma motocin da masu tsada da ake jiniya ana buzure ba sai da saka ambulance na asibiti ba za saka a wannan mota mai tsadan ba kware da gaske makara ce in mata gargajiya ko ta zamani sunan ta ne makara ke sa Ka'b bin Zuhair yake cewa a cikin baiti yake kullum na unfa wa in qala salamatuhu yawman ala alati hadba'a mahmulu umbitu anna rasulullahi awadani wal afwu inda rasulillahi ma'mulu yace kullum na unsa kowane mutumin da mace ta haife shi wa in qala salamatuhu duk yanda ya jima a duniya da lafiya da karfi da kaza da kaza da power da iko yawman watan wata rana ala alati hadba'a mahmulu za a dauko shi akan makara kowane ne shi a dauko ka ana fareti ana hura bunna ana sara maka ka dai mutu a saka ambulance da wanda aka sashi a kori kura dudde kuke ba ku da bambanci kasan nan dai kasance sai an saka akwai wani da ya mutu yace shekar a gunne shi a sashi a glass a ajiye shi a falon gidan shi a zo ana kallo woshi baya so a sashi a kasa yan uwan shi ko suka yadda aka saka duk chemical da za a sa aka gyara shi aka sa masa kayan shi da hula da goggle da komai ya ci ado aka mishi akwatin glass aka ajiye anan a Najeriya aka wannan abu bayan wasu shekaru aka yi meeting kai ya kamata a kai shi wallahi dole aka ja aka binne shi bayan wasu shekaru an hakura an ga ba zai a ci gaba da wannan lawainiyan ba to shi yasa dan adam ba kowan komai bane ba shi yasa annabi ya ce to wa masiwa zalika duk abinda ba sadaka kai da shi ba fa zahibun mai tafiya ne wa tariku hulin nasu kuma na magada ne magada su gaje kuma su mori idan ka tara haramu su ko su ci halal shine bala'in dukiya idan ka tara na haramu magadanka kuma su cinye a halal wani ko addu'a ba zai maka ba akwai wanda fa ƴaƴan shi fa hajjira suke mutu wallahi masu kuɗi saboda in ma ko shi bai kyauta musu ba ko ko manyan yayin su sun blocking ne su sun tare komai to ba za su shana ba in ba ya mutu ba in ya mutu dole a raba gado ko ba haka bane ba saboda akwai yayin su sun tattara komai sun blocking abu to ya za a yi su ma su samu raban su shine baban ya mutu in ya mutu wajibi a raba gado a lokacin shi ma ya zama mai kuɗi amma matukar yayin suna nan to fa su talakawa ne to wannan shine wa tariku hulin nas akwai wani ma makiyin ka ne kuma sai ya ci gado ba yanda ka iya ba kwa shiri da shi wani babban ka ne ko wani wane ne sai ai wani kewaye kewaye sai ya samu gado ko wani kanin ka ne ko wanka ne ai wani zagaye zagaye wajen raban gado ta fado ta kanshi kuma sai ya ci gado musamman in baka da namiji yan uwanka dole ne sun ci gado namiji ne yake iya blocking din su idan babu mahaifi ba mahaifiya kenan to Allah ya ce wa tariku hulin nas zaka bar shi wa mutane su dauka su gada ko su ci gaba da abin da za su yi Allah ya kiyaye huwal ladhi nazzala ala abdihi ayatin bayyinatin ubangiji shine wanda ya saukar da ayoyi yunzilu ala abdihi ya saukar akan bawan shi ayatin bayyinatin ayoyi bayyananu waɗanda suke bayanin komai filla filla daki daki li yukhrijakum dan ya fitar da ku min az-zulumati ila an-nur daga dufai zuwa haske wajen duhu Allah sai ya kawo jami wajen haske sai ya kawo mufrad singular guda daya saboda me saboda shi bata hanyoyi ne da yawa shari'a kuma hanya ce guda daya shi yasa Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun wannan ita ce hanya ta guda daya ta musulunci ku bita wa la tattabi'u subula kar ku bi hanyoyi saboda kafirci hanyoyi ne da yawa munafunci hanyoyi ne da yawa shirka hanyoyi ne da yawa amma hanyar gaskiya kwaya daya ce haka musulunci kwaya ihdinas siratal mustaqim wanda kullum muke roƙon Allah ya Allah ka shirye da mu hanya madidiciya Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila an-nur والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah shine waliyin masu imani. Allahu waliyul ladina amanu. Masu imani Allah ne waliyin su, shine majibincin al'amarin su, shine mai taimakon su, shine mai agaza musu, shi yake shiryar da su da shi suka yi imani, shine waliyul ladina amanu. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah na fidda su daga duffai na kafirci, duffai na zalunci, duffai na shirka, duffai na munafunci, ila nur, zuwa ga hasken imani. Sai ce amma walladhina kafaru, amma kun ga wadanda suka kafurta, awliya'uhum at-taghut, waliyan su kan su ne tagut. Sai ce yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumati, suna fidda su ne daga haske zuwa duffai. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, lalle wadannan sune yan wuta kuma za su dawoma a cikin wuta. Sai sa Allah ce zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahu. Allah shine maulan masu imani, kafirai kan ba su da maula. Sai sa wani mai baiti da yake cewa maulana 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 wani, kun san wakan ko, ya kira wani shehun sa, sai yake cewa wai wai sai yake izgili susuwa ne kan ba su da maula. Ahlus sunna ba su da maula, amma su suna da maula a Senegal, maulana 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 wani, kun gane shi ko? To shine sai wani malami mai bashi da amsa, yace dama Allah yace zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahu. Allah shine maulan mu, huku ne ku rike maulan mu. Allah yace shine yake fidda su daga dufai zuwa haske, wa inna Allaha bikum la raufur rahim, lalle Allah kan dangane da ku masu imani raufun, Allah mai tausayi ne, rahim mai kuma jinkai. Allah yana tausayin mu, yana kuma jinkan mu. Wata rana wata mata daga cikin sabaya bayi da aka ribato su daga yaki, sai zanto tana jin kishirwa, tace a bata ruwa ta sha. Da aka ebo ruwa aka bata, sai ta mika wa danta, ta kwanci dan yana jin kishirwa shi ma, sai da dan ya fara sha. Sai Annabi ke ce da Abubakar As-Siddiq, kana mamakin irin tausayi da ke tsakanin uwa da ɗa? Yace kware da gaske. Yace to Allah na tausaye mu fiye da uwa akan danta. In banda Allah na tausaye mu, ai ba zai kyale mu ba. Rashin mutuncin da ake wa Allah a bayan kasar nan ya wuce inda mutum yake tsammani. Wa musamman a Najeriya, kasa ko na abu da nake gaya mutane, wani yake cewa ana kaza a California, nace duk abin da ake a California a Najeriya ana yin shi. Kai ne baka san California ba, wala duk iskancin da ake ko a Isra'ila a Najeriya ana yin shi. Wala muna faɗa ne ala ilmin, ba ala shakkin ba, duk duniya duk iskancin da ake a wata ƙasa a Najeriya ma ana yi. Idan yan giya ne akwai su, muna da su professional yan giya. An gane ko? Wanda zai sha giya ma ya zo filin idi, wallahi akwai wanda ya zo filin idi a buge a giya. Idan zinace zinace ne, Najeriya professional ne akwai su. Idan yan liwaɗi ne akwai su, abin takaicin har a cikin musulmai. Idan masu auren jinsi ne akwai su a Najeriya, duk ana yi. Waye zai gaya mana yan daudugu kuma? Ina fata an gane, da ba a ma ɗauki abin laifi ba. Duk wani abu idan sata ne, wa zai ga ɗan Najeriya sata? Shi ne ma zai je wata ƙasa ya yi satin abin mamaki. Idan kana magana 419 duk duniya ba wanda ya kai 'yan Najeriya, to ba za ka faɗi wani saƙo ɗaya da ake a wata ƙasa da Najeriya ba a yin shi ba. Babu shi. Kowane irin abu da ka sani a Najeriya, muna da professional na wannan abu. To saboda haka Allah ne bar mu da rahaman shi kawai. Wataƙila yawon ka ne kaɗan a Najeriya, ma shi yasa baka sani ba, ko kuma Najeriyan ce kanta ma baka san da ba. Akwai wani yana zaune a garinsu, duk garin musulmai ne, waya ji an karanta hadisi an ce ai mata za su yawa a wuta. Yace haba, me yasa ake karanta wannan hadisin? Bayin Allah suna cikin gida. Za su fita ga hijabi daga Islamiyya sai kaza sai kaza, suna tare da yara da dafa mana abinci. Yace wallahi da naje gari kaza, nace ka hadisin nan da gaske ne. idan ba yawon shi ne kadan to shi yasa idan baka yawo bane baka san tabar gazan da yake a Najeriya ba iskancin da yake a Abuja da Lagos duk duniya duk wani iskancin da yake a wani gari ko a Isra'ila ne ko a Paris ne a France ko a New York City ko a Los Angeles a California wallahi Abuja da Lagos su anai kun fahimci wannan abin da kyau to shi yasa wa inna Allaha bikum la raufun kawai Allah dai mai tausayi ne dangane da ku rahim kuma mai jinkai to kada kai goni bala'i ta faru a wata kasa ka dauka wai nan ma ya kamata bala'in ta zo Allah ne kawai mana rahama Allah ne tausaya mana idan kuma satar kudin gwamnati ne waye kai dan Najeriya ma a azabtar da mutane mutum ɗaya ya sace dukiyar mutum miliyan 100 kwangilan biliyan 1 a ce an nita miliyan 11 da miliyan 73 da 787 da kobo 16 ka san lissafin ƙarya ne wannan a rikita maka lissafi figures kawa na ƙarya ake rubuta amma in reality babu wannan figures din kwangilan 2 billion a ce 30 billion wallahi sai a Najeriya to saboda haka inna Allaha bikum la raufun Allah dangane da ku mai tausayi ne rahimun mai jinkai ya Allah ka ci gaba da tausaya mana Allah kar ka kama mu da laifin wawayen cikin mu sai Allah ya ce mi
wa ma lahum alla tunfiqu fi sabilillahi wa lillahi miratus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى
ستكرن تعالى أولئك أعظم
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير
الله يجعل ما لكم الله تنفقوا في سبيل الله me yake damun ku mi aggare ku inji mallam Muhammad Gumi Allah mai sharhama wa malakum Allah tunfiqu fi sabilillahi me yake damun ku ba za ku ce da dukiyan ku ba fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ardi alhali gaji kasa da sammai gabaɗaya na Allah ne Allah shi zai gaje wannan kasan da duk abin da ke cikin ta inna nahnu narthul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'un Allah ce lalle mu inji Allah mu za mu gaje kasa da duk abin da ke kanta kuma gaba ɗaya wurin mu za a koma gaba ɗaya kabza a koma gaban Allah ayi taro yau kowa hukunci in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran shi yasa wani yake cewa a cikin baiti yace la daral mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti baniha wa in banaha bi sharrin khaba maskaluhu wa in banaha bi khairin taba baniha yace amwaluna li dawul mirathi najma'uha wa duruna anihin li zawali dahri nabniha yace wa la daral mar'i dan adam fa bashi da wani gida yaskunuha da zai zauna ba'dal mutu bayan ya mutu baka da wani gida da zaka zauna a cikin shi in ka mutu illa allazi kana qabla al-mauti baniha sai gidan da ka gina kafin ka mutu duk wanda ya je lahira gidan da ya gina za a bashi yace fa in banaha bi khairin taba maskanu idan ya gina gidan da alkhairi to wurin zama kan ya dadada zai samu wurin zama mai dadi kai sallah kai azumi kai sadaka ka sada zumunci kai tausayi ka kama harshenka kai gaskiya kai kaza kai kaza ka nisanci aikin sabo manya da kanana kana da tausayi baka gulma baka munafunci babu girman kai duk aikin sabo ka nisance shi babu shin giya, babu shaye shaye, babu kaza, babu zinace zinace, babu liwadi, babu madigo, duk wani aikin sako ka bar shi shine bana habi khairin kenan, ka gina shi da alkhairi, to tsaba maskanuha, wurin zama ka zai yi dadi. Wa in bana habi sharri khaba baniha, in kuma ka gina da sharri da sabon Allah zuwa wurin bokaye da cin amana da hasada da munafunci da gulma da zina da shan giya da liwaki da shan kwaya da abubuwa marasa kan gado da sace sace, yace khaba baniha, abinda aka gina ya tabi ya lalace. Yace amwaluna li dhawil mirath najma'uha, yace dukiyan mun nan fa muna tara su ne wa magada, ba kanmu muke tarawa ba. Isa wani yaro sun yi fada da baban shi, baban yace ka fita ka bar min gidana. Yace a nan gidan ubana ne, kai ma ka tafi gidan ubanka. Yace nan gidan mu ne, kai ma ka tafi gidan ku. Kaga yaron abin da ya fada gaskiya ne, amma yayi rashin kunya. Gidan gidansu ne, ko uban zai mutu kuma sai ya gaje shi. A turanci ne kake disowning danka. Ina fata an gane. Aje ayi affidavit a court kace dan nan ba nawa bane ba, in na mutu ba zai gaje ni ba. A musulunci babu wannan abu. Abu biyu zai sa danka ba zai gaje ka ba. Abu biyu tak, na farko ya kashe ka, na biyu ya bar musulunci. Babu gado tsakanin wanda ya kashe wani. Idan uba ya kashe dan shi, uban ba zai ci gado ba. Idan da ya kashe uban shi, to dan ba zai gado ba. Wannan muttafaqu alayhi ne, babu sabani wurin malamai. Ko kuma bambancin addini, ya zama dan ya bar musulunci, to ba shi da gadon uban. Haka nan uban ya bar musulunci, dan ba shi da gadon shi, shi ma ba shi da gadon dan shi. Bambancin addini yana hana gado. Babu gado tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Amma wannan fatawan a wajen malaman zamani akwai inda take canjawa. Ina fata an gane. A wannan yanayi da muke ciki, idan kana yawo a duniya, fata wannan malamai suna canja ta saboda wata hikima na kuma bawa musuluncin kariya. Akwai inda zaka je ka tsinci kanka, wani yana musulunci ko bai gama fahimtar musulunci ba, sabon musulunta ne, sai uban shi ya mutu aka ce bai da gado, ko bai ma gama fahimtar musulunci ba, haka addinin ku yake, a to na fita. Ko ba haka ba, yana shan daka kuma ga dukiya an ce ban da shi, yana cikin yana karban kebura kuma ga dukiyan uban shi aka ce wa ba zai ci gado ba, saboda me? Saboda kana sallah, to na bar sallah. A irin wannan gaban muna ba da fatawan a bashi gado ya ci don a kare imanin shi. Da yawa daga cikin malaman da basu da wayewa ba san wannan fatawan ba. Ita fatawa takan canja saboda wani dalili. Dan ka karanta a littafi ba komai ne ake kafewa akai ba, abinda ba aya bane ko hadisi. Hatta hadisi akwai inda malamai suke masa wani fassara na fiqhu don wata maslaha. Amma sai ka yi zufi a ilimin usulu zaka san wannan abu. Kun fahimci wannan abin da kyau? Haka nan wajen babu aure tsakanin kafiri da musulmi, haka ne ko ba haka ba? Ko akwai kafiri zai aure musulma? Ya kaman kuna tsoron magana. Babu aure tsakani, babu aure in aka samu bambancin addini, kamar yadda babu gado an samu bambancin addini. To sai wata mata ta musulunta, ita da miji suna da ƴaƴa wajen guda tara, kaga an jima ana tare kenan, suna tare sama da shekara 30. Aka zo wa'azi garin ta musulunta, miji yake musulunta, masu nasiha suka ce to fa sai dai a raba aure. Tace mijin na wani shekara wajen 40, a'a to ku rike addinin ku ne ka. To ya za a yi? Tace in dai za a raba ta da mijinta, sun yi auren soyayya tun suna matasa, sai yanzu a ce za a raba su dan ta shiga addinin ta, ku rike addinin ku ne kan, ba zan shiga ba. Shikenan gidadawa suka ce a'a to he dai karki shiga. Wannan ba gidajin malami ne. Da sai ya koma ya tambayi manyan malamai, yace to yanzu dai a zauna a bamu lokaci, za mu dawo gobe. Wane kan faru ne idan kana shiga cikin wuraren da ba musulmai ba? To a wannan wurin sai malamai suka ce a batta ta cigaba da zama da shi, karkarin abin da zaka yi kace suna zaman dadiro. Yo musulmai ba su da dadiro? Musulmai dubu ne suke da dadiro, suke da karuwai, komanda ina fata kun gane to dan ai saving imanin ta anan ba a raba wannan auren barin su ake domin shirkan da za ta yi yafi girma akan zaman dajiran da za su sannan yanzu da shiga musulunci bata ma gama gane shi ba za ta zo tana ana karantar da ita har imanin yayi karfi da kanta ta ce to baban wane ko ka musulunta ko a raba aure ita da kanta za a zo wannan gaba kun gane wannan abin da kyau amma a yanzu kana zo mata da wannan magana in ba ta yadda ba a ce to an ji ku ci gaba da zaman ku kuma ya faru a wani gari a cikin wata jiha anan arewa irin wannan muka ce ku bari su ci gaba da zaman su ana nan bayan wani lokaci ya kawo din shekara guda kuma ana ta zuwa ana karantar da su waɗanda suka musulunta ta iya fatiha har zuwa alamtara ta san arba'una hadis ta san ahalari yanzu ta zama shehiya ta ce to baban wane fa gaskiya addinin mun nan da kai ba ɗaya bane ba ko ka musulunta ko araba auren nan sai gashi ya bugo waya shi ma zai musulunta an yi nasara ko ba yi ba to inda an bi wancan abun sai a rasa su gaba ɗaya to shi yasa kullun akwai hikima wanda sai karatu zai ainihin koya maka kuma karatun ma kana bibiyan manya-manyan malamai masana usulu da qawaid na ainihin addinin musulunci to a wannan ayan Allah ya ce walillahi mirasus samawati wal ard Allah shike gaje sammai da kasai gaba daya komai ya zamo nashi ba abin da zaka tafi da shi kabari sai ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al fatihi wa qatala ku sahabbai Allah na magana da sahabbai yace la yastawi minkum man anfaqa min qabl al fatihi wa qatala duk wanda ya ciyar da dukiyar shi yayi jihadi kafin ai fatihu makka to ba zai daidai da wanda ya ciyar da dukiya ko yayi jihadi bayan fatihu makka ba wannan kai zaka kaddara shi a cikin hankalinka bisa qaidan fa atabiru ya ujul absar afala yatadabbarun al qur'an wa kadhalika anzalnahu ainihin kitabu mubarak waliyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab ana buƙatar tadabburi a wurin qur'ani to anan da Allah ya ce waɗanda suka ciyar da dukiya kafin fatihu makka da waɗanda ko suka yi jihadi kafin fatihu makka to darajar su ba ɗaya bane da waɗanda suka yi bayan fatihu makka abinda ake nufi shine waɗanda suka shiga musulunci tun a karon fari aka yi wahala da su aka yi gwagwarmaya aka sha azaba aka sha nunwa da talauci da kashe-kashe da kama su da wane ne ba daidai suke ba da wanda suka shiga bayan musulunci ya yi ƙarfi ina fata kun gane kesa aka man jam'iyyar siyasa ne da waɗanda aka kafa jam'iyya da su aka yi ta kamfen har aka ci zaɓe ba daidai suke ba da waɗanda suka shigo bayan an gama yaƙi za ka ji suna faɗa yi to haka ma sahabbai waɗanda da su aka yi gwagwarmaya zaman makka aka yi hijira aka yi yaƙin badar aka yi wane ne aka yi khandaku aka yi ahzab aka yi kaza aka yi yaƙin uhud duk waɗannan abubuwan sun faru kafin fatihu makka su hudaybiya to duk waɗannan sahabban darajar su ba ɗaya bane da waɗanda suka shigo bayan fatihu makka fatihu makka musulunci yayi ƙarfi makkan kanta ta dawo ƙarƙashin musulmai duk gunkin da ke ɗakin kaba an rusa shi a lokacin ba a tsoron kowa tsoron ma musulmai ake musulmai ke da gwamnati su suke da izza to duk wanda ya shigo daga baya darajar shi ba ɗaya bane da waɗancan sai Allah ce ulaika a'zamu darajatan lalle waɗancan waɗanda suka shiga musulunci tun a karon fari kafin fatihu makka suka yi jihadi kafin fatihu makka a'zamu darajatan sun fi girman matsayi tune suke da mafi girman daraja minal ladina anfaqu sama da waɗanda suka ciyar da dukiyarsu min ba'du bayan fatihu makka wa qatalu suka yi yaki bayan fatihu makka Allah sai ya ce to wa kullan dukkan su bangare guda biyu da tsofaffin sahabbai a musulunci da sababbin shiga musulunci wa'adallahu alhusna Allah ya musu tanadin aljanna ka ji sahabbai yan gatan Allah ko Allah ya ce wa kullan wa'adallahu alhusna dukkan su biyun nan Allah ya musu tanadin aljanna yanzu dan Allah wannan ayan da ta sauka sai bayan annabi ya rasu bayan sahabbai ma sun kusan karewa sai wani zai ce sahabban nan fa yanzu an fasa ba da su ake ba. Ima ta Albani da uwarka ake, an gane ko? Wato abun akwai rashin mutunci a ciki. Wai abokan, kaman fa a ce ka zagi abokan babanka ne ba, in kai dan arziki ne wallahi ba za ka zagi abokan mahaifinka ba. Ko da kana jin haushin su misali ba za ka zage su ba saboda girmama mahaifinka. A ce ka zagi abokan mahaifiyarka, ai su ma iyayenka ne a wajen duk dan arziki. Kamar yanda a ce ne kana dan arziki kuna gida ɗaya da babanka da safe baka je ka gaida shi ba, kai ba dan arziki bane ba. Ke sa dan koyro Alhaji Musa dan koyro Allah ya jikan shi da rahama yake cewa wai idan ɗa ya kwana lafiya ubana ya kwana lafiya, idan bai je ya gaisa ba wannan ba dan arziki bane. An gane ko? A wakan da yawa sarkin Gombe Shehu Allah ya jikan shi da rahama. To a cikin wannan duk wanda ka je yana zagin sahabbai, yasa wanda daga cikin magabata yace duk wanda ka ji shi yana cin mutuncin sahabbai ko yana zagin su, to ka san wannan zindiki ne. Nana Aisha aka zo aka ce da ita, kusan Nana Aisha Allah ya ba ta hikima kala kala saboda ilimi. Da wani yace ga wani yace wai ke ba mamar shi bace ba, dan ka'ida a musulunci duk matan annabi daidai take da babarka, haramun ne ka aure ta, haramun ne ka mata duk abin da ba za ka yi wa mahaifiyarka ba, wajibi ne ka mata duk abin da za ka yi wa mahaifiyarka. Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhu, matan annabi iyayen duk masu imani ne. Haka Qur'ani ya faɗa cikin suratul Ahzab, duk mai imani duk mu'mini to matar annabi babarsa ce, mahaifiyarsa ce. Sai wani zo yana shi fa Aisha ba mamarsa bace ba, ba ruwan shi da ita. Sai aka gaya mata, tace a to a gaskiya ya faɗa. Allah ya ce ni uwar mu'mine ne. Kun gane ma'anar magana? Tace a gaskiya ya faɗa. Allah bai ce ni uwar kowa ba, ce ce ni uwar masu imani ne. Ni uwar mu'mine ne. Shikenan ya zaman shi ne zamana. To sai aka zo aka ce da ita, ai ga wasu kuma fa sun taru suna zagin sahabban annabi. Tace to kuna mamaki ne? Ai wannan abu ne mai kyau. A saboda me? Sahabbai sun rayu, sun yi ta aiki, sun yi ta aiki, Allah na ba su lada. Suna ta aiki, Allah na ba su lada, to sun rasu. Allah ko bai so ladan ya tsaya. Sai kai ta zagin su ana daukar ladanka ana ba su. Kun gane ko? Idan kuma baka da lada, ai ta maka maka zunubai, su kuma ana ƙara daga darajar su. Yo Allah ne yake so sahabban su ci gaba da samun lada. Shi yasa ake zagin su. Dan ladan su ci gaba da karuwa. Bayan sun mutu Allah da kanshi yace wa kullum wa'adallahu alhusna, gashi na aya ne karara kamar rana lokacin azhar a cikin suratul hadidi aya ta nawa arama, aya ta goma ko aya ta goma, imma ka ce ayan nan ba daidai bace ba ko kuma fassaran da aka yi ne ba daidai ba, yake kawo irin fassaran ka. Mu da Allah ya ce mana wa kullan, duk sahabbai gaba ɗaya kaf da waɗanda suka shiga musulunci tun a farko-farko da waɗanda suka shigo a ƙarshe-ƙarshe, wa'adallahu alhusna, Allah ya musu tanadin aljanna. Alhusna anan da ittifaqin malamai aljanna ake nufi, babu sabani. Allah ya musu tanadin, yanzu aka ce ma kaddara alhusna mafi kyau, sai aka ce Allah maka tanadin abu mafi kyau ranar gobe kiyama. Menene mafi kyau a kiyama? Aljanna. Yasa malamai suka fassara shi da aljanna. Da ya ce lilladina ahsanul husna wa ziyada, waɗanda suka kyautata suna da alhusna, suna da aljanna wa ziyada da kuma ƙari ganin Allah ranar gobe kiyama. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah ya kasance khabirun, wato mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa. Allah zai bada labarin duk abin da kuke aikatawa, ba abin da zai shige masa duhu, ba abin da zai ɓoye mishi, babu abin da Allah bai sani ba. Karanta aya ɗaya sai mu tsaya a kanta, kaɓo da ke lokaci ya ko sauran minti ɗaya. To abinda za a yi shi ne wannan ayan wa kullum wa'adallahu alhusna, gobe a kanta za mu yi karatu gaba ɗaya. An gane ko? Wataƙila ko gobe har da jibi ma. Wa kullum wa'adallahu alhusna, gaba ɗaya karatun gobe da jibi akan wannan za mu yi. Za ku sha ruwan dalilai insha Allah. Allah ba mu ikon karantawa, ya ba mu kuma ikon fahimtan daidai, ya ƙara wa sahabban annabi daraja, ya ƙara mana ƙaunar sahabbai, ya ainihin ƙara mana ƙaunar manzon Allah alaihi salatu wassalam, ya ƙara mana ƙaunar matan annabi da 'ya'yan annabi da jikokin annabi da dukkanin mutane na gari. Ya Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi. Ya Allah duk waɗanda suke da bukatu na alkhairi Allah ka biya musu, waɗanda suke da damuwa kuma Allah ka yaye musu, waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya. Ya Ubangiji ka taimake mu ka agaje mu. Allah ka amintar da mu daga dukkan abin da ke ba mu tsoro. Ya Allah muna tawassuli da wannan azumi da muke. Ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi, ka yaye mana dukkanin damuwa da bakin ciki. Allah ka tsare mu daga dukkan sharri. Allah ka hada mu da dukkan alkhairi. Allah ka albarkaci rayuwarmu, ka albarkaci iliminmu, ka albarkaci dukiyarmu, ka sanya albarka cikin gidajenmu, ka sanya albarka cikin makarantunmu, ka sanya albarka cikin kasuwanninmu, ka sanya albarka cikin ma'aikatunmu, ka sanya albarka cikin garurukanmu. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. اللهم قد حوائجنا عاجله وعاجلي ومن أوصانا بالدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.